أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم دوكك سلك يا قوم يوانا السبر الشعين دهودو قوتا شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دهودي لدغي هدود أربعين دباء كما يوشا تقص قوتا هدو ميلادية دهوبيو دأشغن وأن مجلسنا ومتاغا البركة da muke gabatar da jerin gwanan muhadarori na musamman sakamakon wannan yanayi da muke ciki da kuma duniya ta shiga ciki muna kokon Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya ba mu ikon tuba zuwa gare shi ya dauke mana wannan bala'i da wannan musiba wanda suka rasu a cikin musulmai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya karbi shahadar su wanda kuma suke cikin jinya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wadanda kuma ba su kamu ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu gabaki daya ƴan uwa masu albarka idan ba ku manta ba wannan shine zai zama majalisun mu na 15 da izinin Allah kuma muna batu ne akan hanyoyin cin gajiyar dama a lokacin musibo a inda muke batu akan wannan yanayi da muke ciki aka zama ana zauna a gida sakamakon wannan musiba ko wannan ja'ifa ta annoba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cin gajiyar wannan lokaci da yake mana jarabawa da shi muna batu akan ilimi ya kamata musulmi ya ci gajiyar lokacin sa da ya sa shi a harkar ilimi shine abu na farko da muka dauka kamar yadda muka ce zamu jiranta abubuwan daki bayan daki dai bayan daya ilimi shine farko abinda ke biye masa muka ce ibada sannan sauran abubuwan da muka lissafa insha Allah ta'ala an samu dama to za a yi batu akan su sannan a karkashin ilimi muna bayani akan alqira'a karatu muka ce karatu daban ilimi daban da karatu ake samun ilimi wato shi karatu wata hanya ce daga cikin hanyoyi da ake bi domin samun ilimi sannan kuma mun faɗi nau'ukan karatuttuka da ake da su sannan mun faɗi muhimmancin karatu a rayuwar musulmi sannan muka yi alƙawari da cewa za mu yi batu akan nau'ukan karatuttuka ko ababen karantawa da musulmi yake buƙata musamman a wannan lokaci da muke ciki musamman kuma a wannan zamani namu abu na farko insha Allah ta'ala a karkashin wannan shine zamu yi magana akan qira'atul qur'anil karim karatun alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma shine aslul usul shine tushen kowane tushi a shine kowane ilimi mai amfani yake samun mabudarsa da shi ake fara komai malaman mu suna cewa alqur'anu muqaddam qur'ani shi ake fara gabatarwa akan komai sannan al-Imam Shafi'i yana fadi yana cewa al-alim ar-rasikh huwa man yabda'u taqrirahu bil-Qur'an malami wanda yake tabbatacce a cikin ilimi shine wanda idan ya tashi zai fara tabbatar da wani abu na ilimi to yana farawa ne da al-Qur'ani mai girma to al-Qur'ani shine aslul usul shine tushen kowane tushi kowane tushi yana bin sani kowane abu yana samo asalin sa ne daga alqur'ani mai tsarki ma damar wannan abun alkhairi ne ma damar wannan abun kuma mai kyau ne kuma mai amfani dan uwa kana buƙatar a daidai wannan lokacin ƴan uwa kina buƙatar a daidai wannan lokacin dukkanin mu muna buƙata a daidai wannan lokacin mu koma zuwa ga alqur'ani mai girma mu ci gajiyar damar da muke da ita domin karanta shi domin tadabburin abin da ke cikin sa domin sanin ma'anonin sa domin bauta da karatun sa domin ƙara ma kanmu imani da kuma sanin girman shi alqur'anin da kuma sanin girman wanda ya saukar da shi wanda ya siffanti da yin magana da shi wato Allah subhanahu wa ta'ala ce alqur'ani mai girma baya buƙatar a yi masa wani tarifi ko a bashi wata ma'ana ya kama malaman mu sukan ce huwa al-haqq laysa bil-hazz al-qur'ani shi gaskiya ne ba wasa a cikin sa babu sakaci ko kuma wani abu da za a ce wargi a cikin sa man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah duk mutumin da ya ba al-qur'ani saboda wai shi ne girman kai ne ya kalla al-qur'ani to qasamahu Allah shi Allah madaukakin sarki ya balla wuyan sa a wuta wa man ibtaga al-huda fi ghayrihi adallahu Allah duk kuma wanda ya nemi shiriya ba a cikin al-qur'ani mai girma ba to karshen sa Allah madaukakin sarki zai batar da shi zai zama batacce domin ya nemi abinda ba a samu sa a wani waje sai a cikin al-qur'ani القرآن من جرما أنا كرن تاشي أمسين إبادة إبادة ني كرتنسا لو كتن دمتين كي كرن تا القرآن ينا كرن تاشي ني أمسين إبادة باب أبند أكي اتفاق إند باب سعباني كودا لغو ليا أتكن ونن اتفاق قمرتي وا القرآن من جرما كرتنسا إبادة بوتسا bok karanta shi bauta mutun yake ma Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana cewa alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun alladina atainahumul kitaba lalle wadanda muka basu littafi muka sokan musu da littafin Allah anan alkitab alqur'ani idan mun dauke shi a matsayin wannan aldin tana fa'idantar da ahdiyya cewa wani abu ne da aka saba fadin sa alkitab ana nufin alqur'ani idan kuma mun dauki wannan aldin a matsayin lissigraqi jins to ta shafi kowane alqur'a kowane littafi da Allah madaukakin sarki ya sauka akwai kuma malaman da suka ware suka ce wannan aldin tana komawa zuwa ga at-taurani domin ana batu ne akan yahudawa a daidai lokacin da ake magana da su to shine sai Allah madaukakin sarki ya kawo wannan alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi lalle wadanda muka ba su littafi sun kasance suna bibiyar alqur'ani ko suna bibiyar wannan littafin haqqa tilawatihi gaskiyar bibiyar sa lafazin at-tilawatu a harshen larabci yana nufin al-ittiba bibiyar abu bibiyar abu in aka ce talahu ay ittaba'ahu ya bi shi to shi yasa su malamai suka ce nan haqqa tilawatihi ko dai yana nufin ana magana suna karatun sa yadda ya cancanta a karanta shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ayu addunahu huquqahu suna ba shi hakukan sa kamar yadda aka nemi a karanta alqur'ani mai girma suna tsaida harfa ba sa tuzarta harfan alqur'ani mai girma suna kiyaye wasanin alqur'ani mai girma sannan kuma sun kasance sun san wajajen da ake tsayawa sun san wajajen da ya kamata a tashi da karatu wasu kuma malamai suka ce haqqa tilawatihi ay haqqa tiba'ihi ana nufin suna aiwatar da shi a aikace yuhilluna halalahu wa yuharrimuna harama abinda alqur'ani yace halal ne shi su halalta shi abinda kuma alqur'ani yace haram ne shi su haramta shi wato duk abinda alqur'ani ya umarci su suna yi aka ce shine fasar haqqa tilawatihi irin wannan nau'in na sabanin malaman tafsiri malamai suna ce masa ikhtilafu tanawwu'in wa laysa ikhtilafu tadaddi sabani ne na nau'antawa domin haqqa tilawatihi lafazin at-tilawa kamar yadda aka ce bibiyar abu to zai ya dauka alqira'a sannan kuma dama lafazin at-tilawa a harshen larabci tana zuwa da ma'anar qira'a tana zuwa da ma'anar karatu talahu talal kitaba ay qara'ahu ya karanta littafi sannan kuma zai ya dauka matsayin al-ittiba' ana nufin bibiya alqur'ani wajen sanin hukuncen sa da kuma aiwatar da su a aikace to shine Allah yayi bi masu karanta alqur'ani mai girma shi alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi lalle wadanda muka ba su littafi sun kasance suna karanta alqur'anin nan suna karanta littafin Allah madaukakin sarki haqqa tilawatihi karanta shi da gaske karanta shi da gaske kanu ya ta'ahadunahu kenan sun kasance suna rike alqur'ani sosai kamar yadda ne raqumi yake kula da raqumin sa ba zai bashi ba shikenan ya sake shi nan gaba ya neme shi ya rasa sai Allah ce waɗanda suke wannan ula'ika yu'minuna bihi masu karanta alqur'ani yadda ake son a karanta shi sune waɗanda suka yi imani da alqur'ani suka gaggata shi suka yi da cewa annahu munazzalun min indillah cewa daga Allah madaukakin sarki ya sauko Allah madaukakin sarki ya saukar da shi minhu bada'a wa ilayhi ya'udu daga Allah yake kuma ga Allah madaukakin sarki zai koma sifar Allah ne shi dan da cewa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun duk wanda kuma suka bijire suka kibin alqur'ani mai kirma suka ki karanta shi to wannan sune wanda suka yi asara suka yi talalabiya a cikin rayuwarsu kuma za su yi da na sani a ranar gobe alkiyama wannan aya ɗin uwa masu albarka tana jawo hankalinmu akan cewa mu yi kokari matukar iyawanmu mu zama cikin alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi mazamatin da alladina atainahum alkitab dunan da aka basu littafi kana cin ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana cin alladina atainahum alkitab nan ana nufin ba mahaddata kai ake nufi ba a'a ana nufin wanda aka basu littafi domin ya zama jagoran su ya zama musu mai hukunci to waɗannan masu karanta shi suna bibiyar sa suna sanin ma'anonin sa kuma suna karanta shi yadda ya kamata sannan suna tabbatar da halal din sa sannan suna tabbatar da haramun din sa to ulaika yu'minuna bihi sune waɗanda suka yi imani da shi sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura Allah madaukakin sarki ya ce a ranar gobe alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai ƙara wajen ubangiji subhanahu wata'ala domin Allah madaukakin sarki ya zama masa alƙali tsakaninsa da wasu daga cikin mabiyansa ko tsakaninsa da wasu daga cikin al'ummarsa me zai ce ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ya ubangiji lallai mutane na sun dauki wannan alqur'anin abin kaurace mawa abin kaurace mawa abin guje mawa ba su dauke shi a matsayin littafin da za su karanta ba ba su dauke shi a matsayin littafin da zai zama musu abokin hira ba ba su dauke shi a matsayin littafin da zai zama musu dastur wato kundi da za ta rika tsamo hukunce a ciki ba ba su dauke shi a matsayin littafin da zai zama yana raba tsakanin su a hukunce a rigingimin su ba da husumomin da suke yi al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin su al-fawaid yace hajjul qur'ani anwa'un yace kaurace ma alqur'ani nau'uka kala kala kaurace ma alqur'ani ba dai bane da Allah yace ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah ya fadi a harshen annabin su sallallahu alaihi wasallam cewa ya Allah ya ubangiji lalle mutane na shirki alqur'anin nan a matsayin abun kaurace ma wa to kaurace wannan kala kala ce sai kowannen ya karkata kunnensa ya bude kirjinsa ya saurara ya ji waɗannan nau'uka na kaurace ma alqur'ani mai girma Allah ka sa ba mu cikin kodai daga ciki ahaduha hajru sama'ihi wal imani bihi wal isra'i ilayhi kaurcewa ta farko ita ce kaurace ma sauraron alqur'ani da kuma kaurace ma imani da shi da kuma kaurace ma karkata zuwa gare shi idan ana karanta shi wannan ita ce karkace kauracewa ta farko da malamin ibn qayyim ya ambata mutum ya zama baya sauraron alqur'ani babu abin da yake sauraro shi waka su kuma waɗannan kishiyoyin juna ne ba su haduwa qur'anur rahmani wa mizmaru shaytani la yajtami'ani fi qalbi insani qur'anin Allah mai rahama da sarewa ta shaytan kayan kidan shaytan waƙe waƙe ba yadda za su yi su haɗu a zuciyar wani ɗan adam a ce mutum masoyin alqur'ani ne ko masoyin waka ba su haɗuwa in ɗaya ya zo zai kori ɗaya domin wancan na Allah wancan kuma na shaiɗan ne su kuma ba su haduwa waje daya, kayan Allah da kayan shedan ba su zama a waje daya, sai daya ya kore daya. Duk wanda aka zabe ya zauna, to shi zai zauna. Dan uwa idan ka zabi Qur'ani ya zauna a cikin zuciyarka, to Allah madaukakin sarki zai tabbatar da shi a cikin zuciyarka. Idan kuma ka zabi muryar shedan, waƙar shedan, kidan shedan ya zama su ne a cikin zuciyarka, to su ma za su dawama a cikin zuciyarka, wal iyazu billah. To hajjul Qur'an na farko kenan, kaurace ma sauraron sa, da kaurace ma imani da shi, da kaurace ma karkata zuwa gare shi. Wasani na biyu, hajjul amali bihi, kaurace ma aiki da shi, wal wuqufi inda halalihi wa haramihi, da kaurace ma kin tsayuwa akan abinda Al-Qur'ani ya halatta kai ma ka halatta, da kaurace ma Qur'ani a inda ya haramta abu kai kuma ka ki haramtawa. Abinda Qur'ani ya ce haram ne kai sai ka dauka halal ne, wal iyazu billah. Abinda Al-Qur'ani ya kuma ce halal ne kai kuma sai ka ce haram ne, wal iyazu billah. To wannan kaurace ma Al-Qur'ani ta bi kenan. Malamin Qayyim ya ce wa in qara'ahu wa amana bihi, koda mutum ya karanta Al-Qur'ani kuma ya imani da shi, amma sai zama baya aiki da Al-Qur'ani, domin imani wani abu ne na zuci, amma abin da ke gaskata shi shine a gani a aikace. Shi yasa malaman mu na aqida, malaman ahlus sunnah wal jamaa suke cewa hunalika talazumun bainal iman wal amal, kaida ita ce akwai tilascin haduwa tsakanin aiki da imani. Mutum bai cewa yi imani amma bai aiki, shi yasa Allah madaukakin suke ce ne alladina amanu sai ce wa amilus salihati, innal ladina amanu wa amilus salihati, illal ladina amanu wa amilus salihati. Ka'ida ce in an samu al-iman to za a samu kuma amalus salihat, to daga nan ne bawa ya zama mai imanin gaske. Wa thalith na uku, hajju tahkimihi wa tahakumi ilayhi fi usuli ad-din wa furu'ihi, kaurace ma dauka al-qur'ani ya zama shine wanda za a kai makara, kuma shine mai yanke hukunci a abin da ya shafi aqida, shine usuluddin. Aqida mutun ya zama ba yana tsamo ta bane a cikin al-qur'ani, a yana tsamo ta ne a cikin ilimin subutu, abinda suke cewa ilmul kala, a abinda ake bukata shine mutun ya koma al-qur'ani domin ya ciho hukunce-hukuncen Allah madaukakin sarki abinda suka shafi aqidarsa. Rububiyyar Allah madaukakin sarki mutun ya nemo a cikin al-qur'ani, uluhiyyar Allah madaukakin sarki ya nemo a cikin al-qur'ani, sunayen Allah mafiya kyau da sifofinsa mafiya daukaka mutum ya nemo su a cikin littafin Allah madaukakin sarki. Kin yin haka to kaurace ma al-Qur'ani mai tsarki, wa furu'ihi haka nan a rassan addini, abinda ya shafi sallan mutum, abinda ya shafi azumin sa, abinda ya shafi zakkarsa, abinda ya shafi zamantakewarsa da iyalinsa, da komai da komai mutum ya ki, to wannan yana daya daga cikin hajjul Qur'an tahkiman, kaurace ma al-Qur'ani ta hanyar in sanya al-Qur'ani ya zama shine mai hukunci. Sannan wa i'tiqadu annahu la yufidu al-yaqin wa anna adillatahu lafziyyatun la tuhassilu al-'ilm, da kudirta cewa ai al-Qur'ani baya fa'idantar da ilimi, baya fa'idantar da ilimi sai an yi tawilin sa, kamar yadda masu karkacewa aqida suke, har ma su ce ai dalilan al-Qur'ani na lafazin, saboda haka sai an yi tawilin su, la tuhassilu al-'ilm, su akan kansu ba su fa'idantar da ilimi sai an yi tawilin su, sai an juya fassara su. Allah madaukakin sarki ya ce yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah na saman hannun su, sai a ce yadu al-yadu ba ana nufin hannu ba da yaya, sai dai a ce a'a ai iko, iko yadullahi fawqa aydihim, sai a ce qudratullahi. Wannan tawili. Warabi'u na hudu, hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma arada al-mutakallimu bihi min, kaurace ma al-Qur'ani ta bangaren yin tadabburin sa, tadabburi wato tsayawa a tuntuntuni game da ma'anonin al-Qur'anin, wa tafahumihi da kuma fahimtar sa, wa ma'rifati ma arada al-mutakallimu bihi minhu, da kuma kin sanin abin da wanda ya magana da al-Qur'anin wato Allah da ya saukar da shi subhanahu wa ta'ala a ki koyan me yake nufi da abin da ya saukar a cikin al-Qur'ani. Wannan kaurace ma al-Qur'ani. nadiyar yace hajru litishfa'i wat tadawibi kaurace ma alqur'ani ta hanyar kin neman magani daga alqur'ani alhali Allah yace wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukarwa a cikin alqur'ani ma huwa shifa'un abinda yake waraka ne wa rahmatun da kuma tausayi lil mu'minin ga masu imani fi jami'i amradil qulub a dukkan cututtukan zuciya ba abinda zai magance ma mutum ciwon zuciyarsa shi alqur'ani mai girma ciwon shirka riya ciwon munafurci ciwon sha'awa ciwon riya ciwon sha'awa ciwon son zuciya duka waɗannan ciwutan to ba za a je babu wani likita da ya kware da za a ce gashi professor ne shi ko consultant ne shi da za a je wajen sai magance ma mutum matsalan nan a alqur'ani shine zai warkar da mutum daga wannan ciwo to sai mutum ya kine neman shiriyarsa daga alqur'ani ya kine neman warakar wannan ciwo da yake damun sa daga littafin Allah madaukakin sarki wannan kauracewa ce ta fili ga alqur'ani mai sarki fayatlubu shifa'a da'ihi min ghayrihi sai tafi yana neman wai waraka ciwon sa daga wannan alqur'ani wa yahjuru at-tadawi bihi ya kaurace ma dauka alqur'ani a matsayin mai maganin matsalar sa wanda shine duniya take ciki duniya ta kaurace ma alqur'ani sai Allah madaukakin sarki shi ya batta da cututtuka na zuciya su kuma cututtukan zuciya idan suka yawa to shi cututtukan kuma jiki su ma su bayyana cututtukan fili ce a aqidar musulunci akwai alaka tsakanin ciwo na zuci da kuma ciwo na jiki duk lokacin da zukatan bayi suka lalace to sai kuma Allah madaukakin sarki ya jarabe su da cututtuka kala-kala wanda magabatan su ba su san su ba basu san sunan su ba da za su taso a tambaye su sunayen su basu san ma abin da ake nufi ba ko da suna fahimtar yaran su amma wannan ciwon ba shi a cikin kamus din su duk da kasancewar su masana yare ba za su iya gane wannan ba saboda sabon ciwo ne basu san shi ba sakamakon cututtukan zukata da suka yawa a cikin bayi shikenan kuma shi wannan ya haifar da cututtuka kuma na fili wal iyazu billah Allah ka yayi mana shi ce kullu hada dakhilun fi qawlihi malami qayyim ya ce dukkan waɗannan nau'ukan kauracewar guda biyar to suna shiga cikin fadin Allah ta'ala da yace wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wannan dai aya da muke bato akan ta shi ce wa in kana ba'du al-hajri ahwana min ba'd duk da cewa wata kauracewar tafuwata anan malami ibn qayyim da ya tashi fadin kaurace ma alqur'ani shi bai fadi kwara daya ba ita ce hajru qira'atihi kaurace ma karatunsa amma waɗannan guda biyar din dukkanin su suna fassara waccan ne domin sai an karanta alqur'anin sannan za a iya sauraren sa ai imani da shi ai aiki da shi a san ma'anoninsa a yi tadabburinsa a ɗauke shi a matsayin mai hukunci a nemi magunguna na zuci daga gare shi idan ba a karanta shi ba to ba saura karatunsa shi ne tushe karatunsa shi ne asali domin an sokar da shi ne tashin farko sai an karanta in an karanta to daga nan sai a fahimci me ake karantawa sannan kuma a iya aiki da abin da ake karantawa in ba a karanta shi ba to duk sauran ba za su samu ba saboda wanda ya kaurace ma alqur'ani wajen karanta shi a tashin farko to ana tsammanin zai iya kaurace ma alqur'ani ta waɗancan fuskokin duka gabaki ɗayansu daga sayyid al-imam sayyiduna abu musa al-ash'ari abdullah ibn qais kamar yadda al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka fitar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'min alladhi yaqra'u al-qur'ana mu'minin da yake karanta alqur'ani mai girma ويعمل به كما yake aiki da shi al uturujjati kaman wani dan icce ne mai dadi da ake ce mushi al uturujja harshen Hausa yana ma malamu mu fassara sana da wahala saboda na farko dai a iyakar tsammani na bana tsammanin dan ice ne da muke da shi a cikin kasar mu a wannan yankin namu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana a lokacin da mutanen da suke rayuwa a wannan lokacin kuma sun san wannan dan icce mu kam da wuya amuna da shi. Zaka ga wasu masu hausa sukan fassara ma sai salimin tsani sun ko mutun yazo fassara shi in ya dauki yadda aka suffanta mai karanta alqur'ani da al-utujja kuma aka fassara shi da limin tsani shi ga a cikin fassarar ma akwai tsani fassara bata fito ba domin manzalla sama gashi nan zai fada zai suffanta yadda al-utujja take. Sannan idan mutun ya dubu ya duba littafin al-mufradat wato al-mufradat na magunguna na larabawa to zai ga yadda suka dauki kalma al-utujja suka yi batu a kanta. Amma Imam al-Qayyim a cikin littafin sa At-Tibbun Nabawi ko kuma mutum ya dauka cewa Zadul Ma'ad fi Hadi Khairi al-Ibad zai ga yadda ya fassara me ake nufi da al-utujja da irin hukunnanta da abin da yake hada ta da kuma irin sinadaran da Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin ta. Kafin sa Ibn Sina ɗaya daga cikin manya-manyan likitoci da aka yi a cikin daular musulunci shi ma a cikin littafin sa Al-Qanun fi Tibb yayi batu akan wannan. Haka Al-Malik Al-Muzaffar a cikin littafin sa Al-Mu'tamad fi Mufradat Al-Asha shi ma yayi batu akai kuma dukkanin su sun suffanta yadda al-utujja take. Kusan in mutum ya kalla zai ga al-utujja ta wani bangaren ta kama da tanjirin wato wani lemu da ake da shi yana da zaki bayan kuma zaki yana da kanshi amma kuma ba dole bane ya kasance shi sun fassara sun kawo fa'idojin sa da yawa daga cikin fa'idojin sa suka ce hatta annoba da ake yana maganin annoba yana cin ababan da suke al-Imam al-Qayyim ya faɗi wannan cewa tana haka shi ma al-Malik al-Muzaffar a cikin littafin sa al-Mu'tamad shi ma ya kawo cewa tana cikin wannan dan icin yana cikin magungunan da ake suke yakar annoba kuma kowace irin annoba ta sauka. Sannan daga ciki yana maganin warin baki na maganin warin baki ya sun fadi fa'idojin sa da yawa. Al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi da yazo yana fassara wannan hadisin a cikin Fathul Bari da yazo kan al-utrujja din shi ma ya kawo waɗannan batutuwan da malamai magabatan shi suka ambata to sai man su ne ce ta'amu ha tayyibun wa rihu ha tayyibun ɗanɗanan wannan ɗan icen da ake ce ma al-utrujja to mai zaki ne sannan kuma mai warihu ha tayyibun sannan kuma ga kanshi mai daɗi mummuni mai karanta al-Qur'ani ga imani sannan ga karatun al-Qur'ani to misalin sa kaman wannan ɗan icen ne ga kanshi ga daɗi ga kanshi ga daɗi. Malamai suka ce kanshin shi ne imaninsa ira'a kuma al-Qur'anin da yake shi ne ɗanɗanansa ɗanɗanan baki wannan ɗan ice da aka kamanta mummuni da shi cewa ta ɓangarori guda biyu ga ar-ra'ihatu at-tayyiba sannan kuma ga at-ta'amu at-tayyib ga kanshi mai daɗi sannan kuma ga zaki mai daɗi to shi zakin yana kuma zuwa ga qira'atul qur'an karatun al-qur'ani shi kuma kanshin shine imani yana kuma zuwa ga imani to mummuni ce wanda yake karatun al-qur'ani ga imani sannan kuma ga karatun al-qur'ani to sai ya zama kallu utujjati kaman wannan dan iccen mai daɗi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi. Na biyu والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به amma mummuni shi kuma da yake karatun yake da imani amma kuma baya karatun alqur'ani yi imani da Allah yana tsare ibadojin Allah amma kuma baya karatun qur'ani qattamrati manzon sai ya ce kaman dabino ne busasshe ba amu ha tayyibun wala riha laha yana da zaki amma kuma bai da kanshi, yana da zaki amma bai da kanshi, ga zaki amma ba kanshi, ina jin dabino bai da wani kanshi haka yake amma kuma yana da zaki. To dan an ban masa imanin sa amma kuma ba karatun alqur'ani. Shema sun ce wa masalul munafiqi alladhi yaqra'u alqur'ana karrayhanati, ma misalin munafiqi mai karatun alqur'ani to shi kuma karrayhanati kamar fulawa ce, rihuha tayyibun wa ta'amuha mur, ba kanshi amma kuma shi daci, ga fulawa mai kyau an ka zo wucewa sai ka ci na kanshi amma ba za ka ci ba, kai wata ma fulawa guba ce. Akwai fulawar da in mutum ya shata ko ya ci to za ta yi zama masa mutuwa, akwai wadda in dabbobi suka ci mutuwa suke yi, akwai wadda take fitar da ruwa, idan aka dibi ruwan aka sa ma fatar mutum sai fatar shi ta fashi, sai ya zama ciwon gwalando ya kama shi a jikin fatar, ya haifar masa da wasu lalurai wanda sai an je asibiti ya sha wasu antibiotics daga nan sai ya warke, amma Allah ya sa zai warke. To haka munafiki yake, ga karatun alqur'ani amma kuma ba imani a zuciyarsa, sai ya zama yana da zaki kai sai ya zama yana da daci amma kuma babu kai, babu yana da daci amma kuma babu zaki, ga kanshi amma ba zaki. Na hudun su wa masalul munafiqi alladhi la yaqra'u alqur'ana kal hanzalati, shi ko misalin munafiki bala'i biyu, ga shi munafiki ba imani sannan kuma baya karatun alqur'ani, al-hanzalati kaman juda kasa yake, ba ta data kenan, shugaban dukkan wani abu mai daci ita ce hanzal, hanzala la tasqini ma al-hayati bi dhullati bal fasqini bil 'izzi ka'sal hanzali inji anta innal hayata bi dhullatin ka jahannami wa jahannamun bil 'izzi atyabu manzili inji anta ibn shaddad. To alhanzal shi ne juda kasa, shugabar daci shi ne, ba abin da ya kai ta daci a duniya. To munafiki ba karatun alqur'ani sannan ga munafirci, ba amuhamurun aw khabithun wa rihu hamur, ga dandano mai daci ko kuma mai muni sannan kuma ga wari, ga wari. To wannan shi mutum ya fata ya kasance a ajin farko, almu'minu alladhi yaqra'u alqur'ana wa ya'malu bihi, shi zama kal utujjati rihuha tayyibun sannan wa ta'amuha tayyibun, ko ta'amuha tayyibun wa rihuha tayyib. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kama yadda al-imam أبو أبيد القاسم بن السلام رحمة الله عليه يفتر أسلتها في فضائل القرآن يشي لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن, قولا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن, إذا كان سنك جانا مطعينك أوجن ألا توقك تنبي كوة كتنبي القرآن, إن كان سنك جانا صندقك مع ألا دماء الجنسة توباون ذاك جيك تنبي ما شيدا با أولا ذاك تنبيع با. با لا تقول أسألك يا فلان هل تعلم أني أحب الله ورسوله, فاسأل القرآن كتشي وان ذن ألا إنا سن ألا جمن تنسع لا أحد يخبرك ما أولا ذي باك وأن اللابار إلا القرآن, قرآن نكو ذي باك اللابار صدق, فاسأل القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله, إن كاجمت ينا سن القرآن ينا سن الله ينا سن من زنسا, إن كو بايا سن القرآن بايا كرنتاشي والله تالله إن زي قوان دبو ينا مكرن سواد الله تو يا سن قريائكي بايا سن الله بايا سن النبي صلى الله عليه وسلم, علامة حب الله ورسوله حب القرآن, علامة سن الله جمعي كنسا إتشي سن القرآن, in kana san alqur'ani alqur'ani ya zama jini da tsokarka, abinda kake so kenan ka karanta shi, baka gajiya da karanta shi, baka gajiya da sauraron sa, baka gajiya game da bincike a game da shi da fito da gwalagwalai na ma'anoni da sirrin ilmoma da Allah madaukakin sarki ya zuba su a cikin alqur'ani mai tsarki to wanda yana maka shaida cewa kai ne imani ne kai masoyin Allah ne kuma kai masoyin manzansa ne sallallahu alaihi wasallam in ko ba ka haka inji ibnu mas'ud ibnu ummi abd wanda manzalla sama ya masa shaida cewa a karba alqur'ani daga gare shi yana ɗaya daga cikin mutum hudu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a karba alqur'ani a wajen su sannan manzalla sama ya ce man arada an yaqra alqur'ana ghadban kama unzil falyaqra bi qira'ati abdullah ibn ummi abd duk wanda yake son ya karanta alqur'ani yadda yake kamar Allah yadda Allah ya saukar da shi to yi irin karatun abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ana buƙatar wannan so da haka ita ce ka'ida so da kan mutum yana son Allah madaukakin soki yana son manzansa sallallahu alaihi wasallam to abinda ake ganewa shine hubbuhu lilqur'an san shi da alqur'ani ya karanta shi shi kuma san alqur'ani ba fadi bane a baki kace kana so in ka ce kana son abu to ko shi so ita soyayya ga baki ɗayan ta wata abace da ba ta da ma'ana ba tarifinta undefined ba iya definition tinta ba iya cewa ai alhubbu huwa kazahu duk da wasu shine amma ba ai kawai abin nan ta'rifuha alhubbu almahabbatu wujuduha ta'rifuha wa ta'rifuha wujuduha ko hadduha wujuduha wujuduha hadduha soyayya an akwai ta to ma'anar ta kenan ita dai ana sanin ta bi shurutiha ne wa amaratiha ana sanin ta sanin da sharidda wanda in sharadi kwanci to ba soyayya sannan kuma ana sanin ta ne da alamominta alamominta suke zuwa su bayyana ta an kuma ruwaitowa daga al-Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace inna kullu mu'addibin yuhibbu an yu'ta adabuhu dukkan wani mai gayyatar abinci in mutum ya shirya ma jama'a abinci to yana so ya ga an zo an halarci abincin sa duk da mu zamani ne muke ciki da kuma inda muke rayuwa a ciki ruwa tafi yawa a cikin al'umma an ka tafi kasashen larabawa to zaka ga yadda ake zaka ga tara ma'ana saha wal jud wal ata wal bazr sunni zaka ga alamar kyauta da baiwa zaka gansu a ga aikace cikin zai zo yadda muke fuskanta azumin nan cikin azumi kawai zai shirya abinci kala-kala alal aqall kala 10 yace ma dan sai ji tsaya a kofar gida duk wanda ya gani ya roke shi dan Allah ya zo gidan shi ya ci abinci wallahi haka fiki kuma da zaka bibiya kaga abin da yake yi na sana'a wallahi sai kai mamaki kaga ashe ba wani abu yake samu ba amma haka nan yake kokari abin akwai wanda da shi da matar shi fa asusu suke tun farkon ana cewa an gama ramadan to za su bude asusun wani ramadan din mai zuwa duk abin da ya samu na albashin sa in aka cire abin da za a yi cefa ne kaza da abubuwan da za a yi to akwai kadari akwai wani gwaggwado da aka wari za a je a sa wannan sunduku ramadan asusun ramadan ne an ajiye shi saboda in ramadan din ba ya zo to ai hidimomi da shi akwai wanda zai ma Allah alƙawari tun daga ranar 1 ga watan ramadan har zuwa a ce an ga watan shawwal to kullun shi ya ciyar da mutane kaza buɗe bakin su a wajen buɗe bakin su na kansa akwai wanda kuma zai dibi 10 farko akwai wanda zai dibi 10 tsakiya akwai wanda zai dibi 10 ta ƙarshe haka suke to ya laita kauni ya alamu ina ma dai a ce al'umman mu su zama haka ma a cikin al'umman mu mutum zai yi azumi bawan Allah ya buɗe baki amma ba yi da abin da zai buɗe baki da shi ko da wutsiran dabino ka je masallaci dan wanda ake kawowa a cikin masu ma'alwa akwai wanda ba a rasa abu ba kiyatullahi wanda suka rage a cikin bayin Allah sun dan yi kunun tsamiya sun dan yi koko haka zaka ga an zo ana wawa su da kosai ana rarraba ma jama'a ko ana wawa su saboda karancin abu ya kamata masu dukiyar mu su zama sun waye a game da wannan ita ce wayewa amma ka ci kai kade da iyalanka to wannan tsabagen kauyanci ne kuma tsabagen rashin fahimtar addini ne kuma sannan tsabagen rashin fahimta yadda rayuwa ya kamata ta zama ne wannan kaida ce musamman wannan yanayin da ake ciki bane dai ba umara ba umara to ni nama mutanen mu za su ji tsoron Allah wannan kudi da suke akwai wanda kulle gidan shi yake tafi umara ƴaƴan shi ƴan kanana kanana wasu shekaru su uku wasu shekarun su biyar wasu su shekarun su goma wasu shekarun su sha kaza zai diba da matan shi duk a tafi umara sannan su je su makama manyan manyan hotel irin su Intercontinental Hotel Darut Tauhid da makamantan su sannan za su je su zauna tsawon kwanakin da za su yi wani sati biyu wani sati uku wani kwana goma to wannan dukiyar ina ma dai a ji tsoron Allah a ce a fito da ita halin da talakawa suke ciki na matsi a sassauta musu shi kaga kai ma Allah madaukakin sarki ya saukar da rahama a gare ka kaga samun ka ya karu don kuma soyayyar da bayin Allah za su maka daga Allah take Allah ne zai sa su soka ko sun so ko sun idola su soka domin kai abinda Allah madaukakin sarki ya nemi kai Allah ka ganar da mu to kowane mai gayyata cin abinci yana so a zo a ci abincin shi shine mu'addib nan al-mu'addib nan ana nufin me adda'i ila walimatin mai gayyatar a zo a ci abinci adda'i ila ta'amin wanda ya gayyaci a zo a ci abinci shine nan al-mu'addib wani zubin su kan ce masa al-adib su mai da shi a matsayin fi'ili wanda yake ba wanda aka kara ba adib to wa inna adaballahi al-qur'anu shi Allah madaukakin saki abincin da ya gayyaci mutane su ci shine al-qur'ani shine al-qur'ani ji ibn mas'ud radiyallahu anhu athari ne sahihi abinda Allah madaukakin saki ya gayyaci mutane su zo su zauna su ci nashi shine al-qur'ani shine al-qur'ani mai tsarki saboda akwai bukata Allah ya ganar da mu وعن ابن عبد وسنند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يشي عليكم بالقران فتعلموه وعلموه ابناءكم عليكم بالقران ناهو ريكو ده قرنت القران مي سيرشي فتعلموه كوكويا القران كوكويا زوان لو متى داما شي ده كاكي ده ايتا دان اوا ده زاكا بودي با داما زوا مكرنتا amma ga yinin ana da gidajen talabijin akwai gidajen talabijin da zaka same su zalla karatun alqur'ani suke sawa awa 24 ba abinda suke illa sa karatun alqur'ani ne girma to wani rabanka kadi ba a cikin wannan wanda zamu magana insha Allah a babun da zamu bayani akan al-istima domin nan muna magana kan al-qira'a karatun to akwai saurare kuma وعلموه ابناءكم سننكو كرنتر دا ايانكو دي دي وانا زمن جدن دا اكي يكسام ايانكا داما قوة كمش القولي كشي تودك لوك شي كذا زوا لوك شي كذا انك دم كرنت كذا كهدد شي زمك كوتا كذا ساك قابن دلاشي فإنكم عنه تسألون وبه تجزون سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يشي دو من دا القرآن القرآن ذا مقتن بايا al-qur'ani za a tambaye ku me kuka masa kun karanta shi kun koye shi kun iya karanta shi ko ku turanci ko kuka iya turanci yes da no wanda in turanci kake magana ka iya shi ka wahalar da rayuwarka a kansa ka iya shi in akai kuskure ka ji kaman an zagi Allah amma in sai a karanta al-qur'ani da Hausa a bata al-qur'ani ka ji baka san ma abin da aka ce ba to in turanci kake takama da shi shine abin da kake jin zaka karar da rayuwarka akan shi wallahi baka kai ya shi ba duk duniya ba wanda yake shi turanci tunda shi ana jibe shi ya ce kawai yake fada ko kwado turanci yake dukkanin su turanci suke amma qur'ani baka san shi ba abun kunya wabihi tujzauna kuma shine fa za a saka muku akan shi alqur'ani وكفى به واعظا كما القران يا اشي زمن مكه مي واعظي القران يا اشي زمن مكه مي واعظي duk wa'azin da kake nema akwai a cikin alqur'ani in mutuwa ce alqur'ani ya magana kanta in cututtuka ne alqur'ani ya magana kansu idan wani ne dukiya ne wanda ya ma Allah dagawa Allah ya gama da shi alqur'ani ya wa'azi da shi idan wani mai mulki ne wanda ya ma Allah dagawa Allah ya gama da shi alqur'ani ya buga misalin sa idan wasu al'ummatai ne da Allah ya ba su karfi har suka yi ma Allah dagawa suna cewa man ashaddu minna quwwatan waye yafi mu karfi na ya ba da labarin su wa kafa bihi wa'izan ya isan ma alqur'ani ya zama maka mai wa'azi inji سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه ديدك شمن يمن يما لمن تسيري كما الماجران سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وان دينا شمن يمن يما لمن تسيري أمسدنشي بالتاب تسير لذاك بولي بقى جانشي دعامة ابن دعامة السدوسي ياتي كذابة to yana fada yana cewa ma jalasa ahadunil qur'ana illa faraqahu bi ziyadatin aw nuqsan ba wanda ya taba zama ya karanta alqur'ani kai mujalasa da alqur'ani kamar da alqur'ani ya zama abokin tattaunawar ka abokin karantawar ka to face shi qur'ani ya bakka ko ka bashi bi ziyadatin aw nuqsan ko ka karu ko ka rau ne zaka karu da shi ko dai ka karu da lada da imani da laushin zuciya zuciyarka ta tausasa zuciyarka ta lausasa ala bi zikrillahi tasma ibnul qulub wa a'zamu zikrillahi ta'ala alquran ala al-iflaq ba zikirin da yafi alqurani babu shi to zaka kare da wadannan aw nuqsani ko kuma ka tawaya ne a sarir maka da zinubanka daga nan shi karanta wannan nazilu min alqurani ma huwa shifaa'u wa rahmatul mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara kuma muna saukar da wani abu a cikin alqur'ani na waraka cututtukan zuciya kai hadda cututtukan jiki yan uwa amma ajraka annaha ruqyatun manzal sama yace me sanar da kai waye sanar da kai ashe fatiha magani ce tawaida ce ana addu'a da ita kuma a samu waraka mutum bai da lafiya amma wala yazidu zalimin illa khasara su ku azalimi ba abinda alqur'ani yake kara musu shi tabewa ana karanta musu amma ba za su ji ba ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa albayt alladhi la yuqra'u fihi alqur'an kamathal albayt alkharibi gidan da ba a karatun alqur'ani to kamar busasshen gida ne alladhi la amira lahu gidan da ba mai rayuwa a cikin shi duk gidan da ba a karanta alqur'ani to busasshen gida ne ko fai ne ko masu gidan nan sun yadda ko ba su yadda ba suna rayuwa ne a cikin kango ko da babu alkhairi a ciki babu albarka a ciki kuma ka je ka duba sai ka ga gidan ne rigingimu sun yawa a ciki fitinu babu kwanciyar hankali a cikin gidan ɗan gidan ko me aka sa na alatu wallahi ba su da nutsuwa dan abu kadan zai zo za su furgice kenkisu wannan da daddare sai ya hana su bacci kasan kikisu ne tashi tsiye shi sai makale a wani waje kawai ta zu 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 can ka kashe fitila kuma kawai sai ya rika far ya rika tashi to masu wannan gidan ranar ba za su kwana a gidan ba yana ji ne zai zugo da gudu sai aljanu sun zo musu gida suna ta jin motsi da daddare wani ma sai ya ce ai yaji ana kida amma bai gane kidan ba ko yaji ana ta buga mishi bango a ba Qur'ani a gidan ne shi yasa al-Imam Muhammad ibn Sirin kamar yadda al-Imam Ibn Abi Shayba wannan asarin al-Imam Ibn Abi Shayba ya rawaito shi na Ibn Mas'ud da muka fade shi sannan wannan ma na al-Imam Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin tabi'ai waɗanda suke matsakaitan tabi'ai yana fadi yana cewa al-baytul ladhi yuqra'u fihi al-Qur'an tahduruhu al-mala'ikatu duk gidan da ake karanta al-Qur'an to mala'iku suna zuwa hadisin al-Hudayr ibn Usayd ko Usayd ibn al-Hudayr yana shaida a game da haka manzo hadisin Bukhari da Muslim muttafaqun alayhi Usayd yazo yana karanta alqur'ani da daddare sai ga ganin haske shi dokin shi na zabara in yi shugu sai dokin shi tsaya kuma sai ya daina ganin wannan hasken yana yi haka yana yi dokin shi na matsowa ya kwantar da wani dansa da ake ce mishi Yahya shi ji tsoron kad dokin nan ya zo ya danna dan sa ya haya shi ya tsaya da karatu da yawa yi gari da safi shi zo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru shi manzo sun ce tilka malaikatullahi hadarat yace malaikun Allah ne suka zo da ka ci gaba da karatun to da har zuwa safiya to da sai an ga malaikun balo balo amma tunda ka tsaya shi kenan amma da ka ci gaba sai an ga malaikun balo balo a gansu ido da ido malaiku ne suka zo suna halarta karatun malaiku suna halarta sannan wa takhuju minhu shayati sannan shaydanu suna guje ma gidan duk gidan da ake karanta Qur'ani shaydanu ba za su zauna a gidan ba wa yattasi'u bi ahlihi sannan ko mun kankanta gidan sai gidan ya zama mai yalwa wa yaktsu fihi khayruhu sannan kuma alkhairin gidan ya yawa wal baytu alladhi la yuqra'u fihi alquran amma gidan da ba a karanta alqur'ani to tahdhuhu ash-shayatin kishi yawancin gidan ci shi kuma aljanu shaytanu za su riƙa halarta gidan wa yakhruju minhu almala'iku sannan mala'iku za su fice su bar gidan wa yadhiqu bi ahlihi sannan kuma gidan zai kuntata ga masu shi wa yaqillu khayruhu sannan kuma alkhairin gidan zai zama ya karanta zai zama babu alkhairi da yawa a gidan yan uwa masu albarka muna waɗannan bayanan ne domin ƙarfafar junanmu mu yi ƙoƙari ga azumi yana kusantar mu yan kwanaki ƙasa da sati ɗaya ƙasa da sati guda a ce a fara azumi daga yau din nan da muke fara karatun nan muke yin wannan karatun yau din nan mu yi ƙoƙari mu ci gaba da cin gajiyar lokacinmu mu maida lokutanmu su kasance rayayyun lokuta idan Allah madaukakin sarki ya kasance ya sanya mu cikin masu rai to sai mu ga albarka da alkhairi mai yawa a cikin rayuwarmu in kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara zai karbi rayuwarmu to sai ya karbi rayuwarmu a cikin alkhairi kuma mu je mu ga alkhairi muna muku fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya kawar mana da wannan damuwa a wanda suka rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu waɗanda kuma ba su suke da ciwon Allah ya warkar da su ya ba su lafiya waɗanda kuma mu ba mu kamu ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma ya ba mu ladan shahidai ya ba mu ladan shahidai kaman yadda ya tabbata a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon bin waɗannan ya ba mu ikon cin wannan jarabawa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته